This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Shugaban Amurka Joe Biden ya karrama Paparoma Francis da babbar lambar yabo ta shugaban kasa ta yanci da shugabanci. Wannan lambar yabo ce mafi girma ga farar hula da shugaban kasar ya bayar. Bayanin lambar yabon ya bayyana cewa Paparoma haske ne na ban gaskiya, fata da kauna da ke haskawa a fadin duniya. An shirya Biden zai gabatar da lambar yabon da kansa ga Paparoma a jiya Asabar a birnin Rome, a wata ziyarar da za ta kasance balagurinsa a kasashen waje na ƙarshe na shugabancinsa. To amma Biden ya soke yin tafiyar domin sa ido kan gobarar daji a California. Fadar shugaban kasa ta White House ta ce Biden ya baiwa Paparoma lambar yabon ne yayin wata tattaunawa ta wayar tarho, inda suka kuma tattauna kan ƙoƙarin samar da zaman lafiya da rage radadin matsin rayuwa a fadin duniya. A jiya Asabar, ma'aikatan kashe gobara sun yi rige-rigen taron gaban gobara mafi girma kuma mafi barna a Los Angeles, yayin da ta sauya alkibla ta kuma ƙara faɗaɗa da kusan kadada 400. Ana hasashen dawowar iskar Santa Ana da ya ƙara rurrutar wutar. Hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta yi hasashen iska zai tashi da daren jiya Asabar zuwa safiyar yau Lahadi a yankin, da kuma yammacin gobe Litinin zuwa washegarin Talata, tare da ci gaba da iskar da ke da ƙarfin tafiyar kilomita 48 a cikin sa'a ɗaya ya kuma ƙaru zuwa kilomita 112 a sa'a ɗaya. Adadin waɗanda suka mutu a iftila'in ya zuwa jiya Asabar ya kai 11. Akalla mutane 13 ba a gansu ba, yayin da kuma gine-gine sama da 12,000 suka lalace. Jami'ai sun yi gargaɗin cewa adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa. Lauyan Amurka na musamman Jack Smith, wanda ya jagoranci shari'ar gwamnatin tarayya da ake yi wa Donald Trump bisa zargin ƙoƙarin murɗe kayan da ya sha zaɓen shekara ta 2020 da kuma karkatar da wasu bayanan sirri yayin murabus, yayin da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar na jam'iyyar Republican ke shirin komawa fadar White House. Smith ya yi murabus daga ma'aikatar shari'a ranar Juma'a, kamar yadda wata kotu ta shigar a jiya Asabar ga alƙalin gunduma na Amurka Ellen Cannon, inda ta buƙaci ta ɗage umarnin kotu da ta bayar na hana fitar da rahotonsa na ƙarshe. Sanarwar murabus ɗin Smith ta zo ne a cikin bayanin da aka rubuta a cikin takardar, wanda ya ce lauyan na musamman ya kammala aikinsa, ya miƙa rahotonsa na sirri na ƙarshe a ranar 7 ga watan Janairu, kuma ya janye daga ma'aikatar shari'a a ranar 10 ga watan na Janairu. Smith, tsohon mai gabatar da ƙara kan laifukan yaƙi, ya gabatar da 2 daga cikin tuhumar laifuka 4 da Trump ya fuskanta bayan barin office. To amma kuma suka tsaya cik bayan da wani alƙalin da Trump ya naɗa a Florida ya kori tuhuma 1, yayin da kuma kotun kolin Amurka da ke da alƙalai 3 da Trump ya naɗa ta yanke hukuncin cewa tsoffin shugabannin ƙasa suna da rigar kariya daga fuskantar tuhuma kan wasu ayyukan gwamnati. Sabon shugaban Syria da Prime Minister ƙasar Lebanon sun yi alƙawarin kulla alaƙa mai ɗorewa a jiya Asabar, a ziyarar farko da wani shugaban gwamnatin Lebanon ya kai Damascus tun bayan yaƙin basasa a shekara ta 2011. Ziyarar ta Prime Minister Najib Mikati ta zo ne bayan da 'yan tawayen da masu kishin Islama ke jagoranta suka kwace ikon Damascus a watan da ya gabata, wanda ya kawo ƙarshen mulkin shugaba Bashar al-Assad. Gwamnatocin baya na Lebanon sun ƙauracewa ziyartar ƙasar Syria a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar na cikin gida, dangane da goyon bayan ƙungiyar mayakan Hezbollah ga Assad a lokacin rikicin. Sabon shugaban Syria Ahmed al-Shara ya ce yana fatan ganin wata sabuwar alaƙar dangantaka da Lebanon, kwanaki bayan ƙasar Lebanon mai fama da rikici ta zaɓi shugaban ƙasa wannan makon bayan shafe shekaru 2 ana takun saƙa. Shara ya ce sabuwar Syria za ta yi alaka iri ɗaya da kowane bangare a Lebanon, kuma za ta yi kokarin shawo kan matsalolin ta hanyar tattaunawa da sulhu. Rundunar sojojin Isra'ila ta faɗa a jiya Asabar cewa sojoji hudu ne suka mutu a fagen daga a arewacin zirin Gaza sama da watanni 15 na yakin da take yi da mayakan Hamas. Wannan ya bada adadin sojoji 403 kenan da aka kashe a yankin Palestine tun bayan da Isra'ila ta kaddamar da kai farmaki ta ƙasa a matsayin ramuwar gayya ga harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba shekara ta 2023. Amurka da Burtaniya da Tarayyar Turai da sauransu sun ayyana Hamas a matsayin kungiyar ta'addanci. A cikin wata sanarwa, rundunar sojin ta ce wani jami'i da wani kurtun soja sun sami mummunan rauni a yayin wannan lamarin, kuma an kai su asibiti. A jiya Asabar, rundunar sojin ta ce sun kashe 'yan ta'adda 3 a wani samame da suka kai a ƙasa kusa da Jabaliya a arewacin Gaza. Hukumar tsaron farin kaya ta Gaza ta ce ta kirga mutane 8 da suka mutu a kusa da Jabaliya, ciki har da yara 2.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, mi adalatar ni karmi a zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shin da ke taɓo batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a yayin da alƙalamin ƙirdiga ke ci gaba da nuni da cewa wasu matasa a Najeriya na amfani da dandalin sada zumunta ta hanyoyin da suka dace suna samun kuɗaɗen shiga, an samu rahoton yadda wasu matasan kuma ke ci gaba da tafka barna a dandalin, suna amfani da sunan fitattun mutane ko hotunansu wajen yin damfara da sunan kamfanonin musayar kuɗaɗe daban-daban kamar su Binomo. Binomo dai wani dandalin ciniki ko musayar kuɗaɗe ne a yanar gizo wanda ke ba masu amfani damar saka jari a kasuwannin musayar kuɗaɗe na duniya. Sai dai tuni wasu matasa suka bullo da dabarar amfani da sunan kamfanin hotuna ko sunayen fitattun mutane a dandalin sada zumunta wajen damfarar mutane da basu ji basu gani ba. Duk da cewa masana na faɗakarwa ga matasa da su guji duk wani tsari da ke nuni da cewa idan mutum ya saka ɗan jari zai samu ninki ba ninki na abin da ya zuba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, wato money doubling schemes a Turanci, ana ci gaba da samun masu faɗawa a wannan tarkon inda suke rasa kuɗaɗen su. A dawo dandalin sada zumuntan wajen neman mafita, yanzu lokaci yayi da zamu fara jin bayani akan matsalar daga bakin wasu masu mu'amala da kafofin sada zumuntan.
Sunana Abubakar Muhammad Abujega. To wannan babban matsala ne da yake damun mu, wanda gaskiya abin yayi kamari sosai. Sai dai ni gaskiya ba a taba yi da sunana ko da wani hoto na ba, amma dai na san akwai wanda ya taba yi da sunana kuma shi ba dan fara yayi ba, wannan kuma dan uwa ne ma na san shi kawai dai saboda soyayya ne yasa ya bude ta sunana yake amfani da shi, daga baya kuma nazo na sa shi ma ya canza. So gaskiya wacce na sani guda ɗaya aka taba mata ita haka, mun bude shi da hotonta saboda tana da kyau, to sai suka sa hotonta saboda su dinga amfani da shi, suna jawo hankalin maza maybe ko dan su dambare su. Allahu a'lam, an yi kokarin a ga cewa yanda za a hana su, amma abin gaskiya ya faskara, naga yana da ta'allaki da cewa bata san yanda za ta yi bane, sai sa ta bar abin ya ci gaba. So sannan kuma akwai verification da ake yi na account, wanda nake tunanin cewa idan mutum ya bi wannan hanyar yakan rage har mutane su iya mai kutse cikin shafin shi. Ba lalle bane ka iya hana, saboda inda mutum zai samu hoton ka a yanan gizo baka sani ba, ya ga sunan ka yayi amfani da wasu abubuwa, zai iya zuwa ya bude shafi gaskiya ba tare da ka sani ba. Wannan abu ne mai wahala sosai, sai dai in akwai hanya da zaka yi reporting kawai mutane dai su ji tsoron Allah a kowane lokaci, sannan su sani abin da su kai ma wani, za a iya musu. Da fatan Allah Ubangiji ya gyara mana society mu, ya sa kuma waɗanda suke yin hakan su daina.
Sunana Mustafa, ba taɓa yin amfani da hoto na an damfara mutum ko mutane a kafafen sada zumunta ba, amma gaskiya akwai fitattun mutanen da yan damfara suna amfani da hotunan su don su damfara mutane, kuma gaskiya irin hakan ya kamata a ce jami'an tsaro da ma masu kafafen sada zumuntan su nemi yanda za a yi su ƙara kare mutane ga irin wannan abin. Farko su tantance wa da wane ne ke yi amfani da hoton, wane da wane, saboda mafi akasarin mutanen da ma ake amfani da hotunan suna da akan account wanda yake verified ne kuma tanan ya kamata su iya gane okay wannan na amfani da hoton wannan ne kuma su iya tantance kuma su iya koran irin masu account din nan a ma kafafan sada zumunta
yanzu kuma bari mu sada ku da kwararriyar yar jarida kuma abociyar kafafan sada zumunta malama Zainab Bala wacce aka gano an yi amfani da hotunan ta wajen bude shafin zuba jari na binomu da suna Hajiya Aisha
to a gaskiya dai ina gidan kawata ne kawai sai mijina ya kira ne yake cewa ai wani ya yi mashi magana cewa ai ga wata ta bude page da hoton matar shi tana karban kuɗi a wurin mutane sai abin ya ban mamaki yace a sai turo min link yace in je na duba to nan je na duba kawai ina ta scrolling sai naga hotuna na profile picture ta ma hoto na ne ke kai kaman ko wani investment menene ban ma tsaya na duba ba dai hakan nan nace a ni ban ma san ana abu haka ba to da muka yi ta duba sai muka ga cewa ai ba ni kadai bace ma akwai wasu irin su Laila Ali Uthman haddasu Maryam Lemu da ta bubbude page ta sassa hotunan mutane hakan nan tana karban kuɗi a wurin jama'a to ni dai abu ya dade ina ban mamaki har da nake ga mu wata take cewa a sai Zainabu celebrity dai haka sun ce a ni dai wannan abun ni bai taba faruwa da ni ba wannan ne karo na farko wani zai bude page da hoto na har ma yana karban kuɗi kuma ban san adadin iya mutanen ta karba kuɗi a wurin sa ba to dai a take a wurin sai nayi magawata magana sai ta ce kai bari mu yi reporting wannan page din sai nace to sai ta yi reporting nayi wasu magana su ma hakan nace musu da Allah su taya ni reporting sai nazo nayi blocking page din sai na dan yi rubutu hakan nan kaman disclaimer haka sai na posting a Facebook page ina na gaya wa mutane cewa ni fa ba wace bace so in tayi muku magana ta karba kuɗi ko kuma wani abu fa it is at your own discretion to na kara posting dai haka a WhatsApp dina to mutane dai da dama suka sa ta tura messages suke cewa ah to this is noted irin ah sun gane me ke faruwa kana ni gaskiya ban taba sanin cewa abubuwa haka na faruwa ba wannan ne karo na farko da zai faru da ni kuma wayannan ne matakan da na dauka dan na sanar da mutane cewa ai wannan ba ni bace sannan kuma ba ni nake magana da su ba
to masu sauraro kar ku shafa shirin matasa a duniyar kizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu bari mu kara komawa ga malama Zainab shin akwai wanda ya miki magana da batun an damfare shi daga shafin da ake amfani da hotunan ki
to a gaskiya babu wanda ya tunkare ni ko a messenger cewa ai wannan mata ko wannan mutum ban sani ba ko mace ce ko namiji ta karba kuɗi ko ta damfare su da sunana ba a gaskiya to amma dai ni kuma abin da ya ƙara bani mamaki da mutanen da suka yi reporting page din sun tura message cewa ai sun duba cewa ai ba wai tana kokarin damfara mutane bane I think message din read wai sun riga sun duba policy din su kuma ya nuna cewa ai ba wai tana impersonating dina bane to sai abin ya ƙara bani mamaki ga abu zahiri muna gani sannan kuma ku ce ai abba haka ba to sai abin ya ƙara bani mamaki to a gaskiya ni abin da zan ce shine irin wayannan shafukan ya kamata su dinga duba wayannan pages din dan su tabbatar da cewa ai ga irin mutanen da suke posting ko kuma ga irin trail din da suke bi akan social media dan ni gaskiya wannan ne ya ƙara bani mamaki da naga response din Facebook din da suka yi mun sun ce a to menene dalilin reporting tunda har za ku yi wannan messaging kuma ba ku duba ba ba ku ƙara la'akari da cewa a wannan zai iya zama illa ga rayuwar mutum ba dan mutane da dawa za su kira ka su ce ah na ga abu kaza sannan kai kuma kana nan baka ma san me ke faruwa ba so gaskiya zan ƙara jaddada da cewa wayannan shafukan ya kamata su ƙara la'akari da irin wayannan abubuwan dan su protecting image din users
na'am ko zaki yi ƙarin bayani akan martanin dandalin da aka tafka wannan lifin me suka ce
to da dai suka reply din nan sai suka ce wai to in ban gamsu da response din su ba wai to in yi report ga hotan mana kawai to ni a tunani na ai ba maganan hoto kadai shine matsalan ba ga hotuna na ga shi ya nuna cewa ai ni ce to gaskiya ni dai abin bai yi min dadi ba to kuma gaskiya ina kira ga masu wayannan shafukan da cewa su yi la'akari da irin wayannan abubuwan dan zai iya bata wa mutane rayuwa dan kana nan baka san me ke faruwa ba in ba wani ma yayi maka magana yace a ga shi wani fa ya sa hotanka ko kuma wani yayi wani abu ba za ma ka san me ke faruwa ba dan ni ba ai tagin dina ba ban ma san da shi ba to da mijina ne yayi min magana na duba na gani nace to ni ina zaune wannan nan yana karban kuɗi da cewa ai ni ce page din ba sunana ke kai ba amma duka hotuna na har da tsofaffin hotuna na da ma na manta da su su ne akan page din
to wadanne shawara zaki ba wa masu gudanarwar dandalin sada zumunta akan wannan matsalar
to a gaskiya abin da zan ce shine ya kamata Facebook da wasu shafukan sada zumunta su dinga daukar mataki gaggawar in ya shafi irin wayannan korafin dan a gaskiya wannan abu zai iya lalata maka reputation zai iya lalata rayuwar mutane to gaskiya abin da zan so in gani shine idan mutum yayi reporting amma za su iya kira ne ko kuma ayi conversation a san yadda za a yi a magance shi da gaggawa gaskiya abin da ya kamata suna yi kenan sannan kuma matasa da suke fuskantar irin waɗannan atsatsalu da na gani na yi wa mutane na magana wanda suke shafukan sada zumunta na magana cewa ai ba ni bace kuma sun san cewa ni ba zan taba yi wa kowa magana cewa a yaban kuɗi ko kuma ina investment ai ba ni bace duk wanda yayi conversation da matan ko namijin to a gaskiya ni babu ruwana a ciki to irin waɗannan sensitization din da kuma korafin in muna yi sannan kuma a gidan talabijin gidan radio ana korafi akai ana magana akai to ina ganin cewa za mu iya magance irin waɗannan matsalolin
muna godiya rahoton binciken cibiyar sa ido akan harkokin yanar gizo ta jami'ar Stanford na baya-bayan nan ya bankado ɗaruruwan shafukan sada zumunta na ƴan damfara a dandalin Facebook Instagram X LinkedIn da TikTok waɗanda ke damfarar wasu ƴan Najeriya da sunansu zuba jari su samu ninki ba ninkin kuɗin da suka saka idan ana iya tunawa ma a cikin watan Yunin shekarar da ta gabata kamfanin Meta mamallakin shafukan Facebook Instagram da WhatsApp ya ce ya goge shafukan Facebook 63 a Najeriya waɗanda ke aikata laifin zamba ta kuɗi baya ga masu damfara a sunan soyayya to masu sauraro duka anan zamu nada tabarmin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdurrauf da na shirya kuma da gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan shan magunguna da ke sanya kuzari ko karfi a jiki Idan mai sauraro na biye da mu a satin da ya gabata, likita ya koro jawabi akan yadda ake amfani da magungunan sanya kuzari musamman ga masu aikin karfi, inda yake bayani kan irin aikin karfin da ya kamata mutane su yi ko kuma akasin haka, sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki. To a wannan makon, Dr. Tukur Ismail na Jami'ar Zamfara da ke Talata Mafara zai ci gaba da yi mana bayani ne kan aikin karfi da ya kamata a yi, da kuma aikin karfin da bai kamata mutane su rika yi ba a hirarsu da abokin aiki na Abdulaziz Bello inda ya fara da cewa
idan yanayi ya sa abin da ba mutane kamata su yi kake yi ba kamar na aikin karfi din ni shawara da zan bayar na farko ka dubi awoyin da kake yin aikin na farko yin aikin karfi a cikin rana yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su ƙara ma jiki gajiya akan yin shi a lokacin da rana ta dan rage ko zafi ya dan rage haka abu da a lokacin da kake aikin karfi kana expanding energy sannan ita rana da kanta ko kuma tsananin zafi yana ƙara exhaustion na wannan zafi abinnan din da kake yi sannan kana aikin karfi ya zama wajibi ka riƙa cin abinci mai gina jiki kamar mai dauke da nau'in proteins da kuma carbohydrates wannan zai gyara jikin wannan kuma zai baka karfin aikin da zaka yi
kamar me da miki
na to abinci ya kamata mutum yana aikin karfi yana samun abinci masu kamar carbohydrates kamar irin tuwo shinkafa da komi duka wannan suna ciki amma kuma ya kamata yana samun proteins irin duk abin da ya shafi nama ko kwai ko kifi ko wani abu wanda su kuma za su rika gyara wani wears and tears din da yake cikin jiki
wato matsalolin da suka haddasa wasu da yake wahala
yawwa waɗanda suka haddasa waɗanda wanda za su haddasa a tsaka wannan aikin da yake yi sannan aiki abin da aikin karfi din abin da za ka ɗauka misali yanzu a ce buhu mai kilogram 100 bai kamata mutum yana ɗauka shi ba komai girman shi kuma komai ƙarfin sa saboda abin ya gagari ya fi ƙarfin abin da zai ɗauka so ya rage shi misali ya zama kamar kilo 50 ko kuma abin da bai kai haka ba zai sa ka yi aiki na tsawon lokaci ba tare da kuma ka tattara gajiya mai yawa a cikin jikinka ba sannan sai awoyin da kake ɗauka wurin aikin kuma mimikin a ce ka fara aiki tun daga safe har yamma kana aiki ya kamata a ce kana samun hutu kila idan kai aiki awa ɗaya awa awa biyu ka tsaya ka huta ko awa ɗaya ko wani abu sannan ka ci gaba da wannan aiki da kake.
Wannan ya sana tuno da masu noma a gona gaya magana rana kana noma gona kana duki kana noma kana aikin gona ga gajiya ga kishirwa ga sauransu to su manoman su kuma wani shawara zaka ba su da aikin nasu na duke ne ko kuma akwai wani sabon tsari kake gani ya kamata kila a kauce wancan da ake amfani da shi.
To abin da za a yi idan mutum misali Allah ya sa manomi ne so shi shawara da zan ba shi shine ya rika tanada ruwa sosai koyaushe kana da ruwa kusa da kai idan kana aiki kai aiki dan kadan saboda idan kana aiki a cikin rana kamar yadda nace maka shi zafin rana yana sa ruwan jikinka su fita ba tare da ka sani ba so kana shan ruwa lokacin da kake aikin zai rage wannan sannan na biyu amfani da abin da is protective yana bada kariya daga rana ya zama ranan ba za ta rika dukan jikinka directly ba
malwa ka ko lima
yawa malwa ko lima ko kuma rigan jikinka ya zama ba kamar yanzu zaka ga wasu suna noma ma kila ba za su sa komai a jikinsa ba zaka ga ranan tana dukan jikinsu directly to ka gangan
za su samu dai kariya tsakanin jikinka da rana
tsakanin ka da rana din
ya dan sa kaya masu auduga masu kuma dan kauri kada
da su sai wanda gubin ciki ma kadai ya ishi ka sannan kuma idan kai ka dan yi aikin ka samu inuwa ka zauna ka dan huta sannan ku kuma dawo ka ci gaba kuma idan wuri ne da zaka iya yin aikin lokacin yamma haka to zai fi lokacin da rana kamar karfe 12 zuwa karfe 1 karfe 2 din nan to wancan lokacin daga kamar karfe 4 zuwa kamar karfe 6 ko karfe 6 da rabi haka shi ma insha Allah zai taimaka da irin wannan
to doctor when there is not the rain is ada kula da su ga magani ma tukuntuhanin wanda aka san suna da illa kware da gaske
to kamar yadda na gaya maka su kamar non steroidal anti inflammatory drugs suna zuwa a different formats sannan
kaloli
iri daban-daban sannan kuma su wanda yawanci zaka ga suna sha yau za a introduce wannan a ce shi na maganin gabobi ne a introduce wannan a ce nan maganin idan kaman ka ji jikinka yana tamna ko yana wani menene to haka zaka ji kwankwas ka duka shi da sauransu to duka haka zaka ga formulations ne daban-daban wa'anda yawancin su idan ka ce zaka ba non-steroidal anti-inflammatory drugs aka same su iri daban-daban in different formulation wa'anda gaskiya idan ka ce za ka yi bayani za ka ga ba za su tasirantu da cewa okay to ga wani composition wanda you should avoid ko kuma ga wani
ga wasu kalorin da ya kamata a kauce ma
wanda zaka ci zaka kauce ma ko wani abin nan ba
na san a likitan ci ayi bayani irin magunguka nau'i uku na akwai wa'anda za a kira psychostimulant wato masu wanda kwakwalwa kai tsaye kamar kai magana wato opioid akwai depressant masu ila sa mutun yayi bacci kuma hallucinogens haka wato irin nau'ukan magunguka duka na wato da aka yi wani da su ne wa'annan magunguka wanne ne yafi dama ila cikin sauran tu'ammali
kamar yadda na gaya maka kowane magani ana amfani da shi ne ga irin larurar da ya kamata a ba da shi ba magani za a ce wannan idan kana abusing psychostimulants ko kuma antidepressants ko any antipsychotics kamar yadda kai magana irin masu hallucination da sauransu wannan yafi wannan sauki ko wannan bai fi wannan sauki ba duka magunguna irin waɗannan classes na magunguna na farko su waɗannan classes na magunguna ma ba da yana they are not over the counter drugs saboda do magungunan da suke branches na stimulants magunguna ne wanda su suna da doka wanda ba a siyar da su sai tare da prescription
sai tare da umarnin likita
inda za a sha su da su masu antidepressant na duka zaka ga ana shan su amma tare da umarni na likita su ba magunguna bane gaskiya wanda za a samu a ce ana sha irin haka nan amma duk da haka abinda ke faruwa yanzu su wa'annan na farko suna da tsada kuma gwamnati ta sa ido a ya zamanto masu sayar da magunguna ba su kan sayar da su ba tare da prescription na likita ba amma su wa'annan wa'anda suke non-steroidal anti-inflammatory drugs na su kaga su over the counter ne a kowanne ake ce ma kafada chemist wanda ake hawo da su a cikin
kasuwanni
ga rana ga komi to kaga su ne yanzu muke neman ita gwamnati ta shigo ciki wurin ganin cewa
wani kokari kuka samu cewa gwamnati tana yi na ganin cewa ai ilmantar da al'umma kuma an hana ba su da masa yanin maganganun kai tsaye
to alhamdulillah akwai sashi na musamman tun daga gwamnatin tarayya gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi wanda yake kula da ganin cewa na farko irin wannan aikin da kake yanzu na yada bayanai game da illolin waɗannan magungunan da shansu. To wannan kusan shi yafi komi girma da muhimmanci a gurin al'umma. Mutum yana yin wani abu bai san illar abin ba sai lokacin da abin ya kwantar da shi a ce mishi ai maganin da kake sha na matsala takwas shi ya kawo maka wannan matsala. Ya ga lokacin da ya sani da bai ma ci gaba da shan maganin ba. Ka gani yafi akan a ce an samar da sashen wankin koda ga al'umma. Duk wanda kudin
shi da za a kashe wurin samar da sashen wankin koda.
Yawwa.
A kashe su wurin wayar da kan al'umma da kuma
kan al'umma akan matsalolin wannan magunguna.
Tsaurara matakan tsaro.
Tsaurara kuma matakai na dokoki na ganin cewa kamar yadda wa'ancan magunguna wa'anda muka san cewa they are not over the counter drugs sai da umarnin likita sai da takaddan prescription za a baka. To haka su ma wa'annan saboda illolin da suke haifarwa ya fi ma wancan wanda suke yi na. To ya kamata a ce an ƙara tsaurarawa ita gwamnati ta sa wa'annan magunguna sun cire su daga over the counter drugs ya zamanto akwai doka ta cewa sai idan likita ya tabbatar ma cewa a baka wa'annan magunguna sannan za a baka. Amma kamar yadda nace maka gaskiya faɗakarwa musamman a mutanenmu na karkara yana ɗaya daga cikin abin da ni nake gani ya kamata a sa himma sosai a kai saboda kaga wannan rashin lafiya ta koda ɗin yanzu tana yawa sosai ta hanta ɗin ma tana yawa sosai yawan jini yana yawa sosai saboda yanzu kamar gaba ɗaya idan ka dubi Najeriya ita na cikin in transition daga abin da ake cewa underdeveloped to developed world.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latinas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tara a wani makon don jin ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku ni Hawwa Umar ke cewa mu huta lafiya.
Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Na mana gaisuwa a cikin sunan Yesu almasihu ubangijinmu da mai cetonmu. Sunana Reverend Maji Khaled, ina son a ja hankalinmu a maganar ubangiji da Allah ya mori manzo Bulus a littafin Afisawa sura 6 aya ta 16 inda take cewa ku yi matukar amfani da lokaci don kwanakin da muke ciki mugaye ne. Mu yi matukar amfani da lokaci don kwanakin da muke ciki mugaye ne. Kowane mahaluki da mace da namiji da babba da karami da mai ilimi da mara ilimi da wanda ke gadon mulki da wanda kuma ake mulka muna da abu guda daya da Ubangiji ya bamu wanda ko muke ko mu so ko mu shirya ko ba mu shirya ba wata rana za ta zama tarihi za ta zama labari. Wannan abun ana kiranta lokaci. Lokaci ko ba ta jiran kowa tana tafiya ba mai tsirke ta amma muna iya mu yi amfani da ita ta wurin kyautatawa rayuwarmu kyautatawa rayuwar juna da kuma kawo girma da daukaka ga mahallicinmu. Muna so mu tunasar da juna akan yin matuƙar amfani da lokacin da Ubangiji ya bamu. Lokaci bai taba jiran kowa kuma ababen da muka yi amfani da lokacin mun yi su za su zama kyawawa ko kuma munana. Lokaci Allah ne kan bamu kuma ko mu so ko mu ki tana nan tana wucewa. Idan mun yi amfani da ita za ta zama mana da alheri da albarka amma idan mun yi amfani da ita ba za ta zama mana bala'i. Kwanaki ne muke zaune a ciki a duniya yanzu. Kwanaki ne na ban tsoro, kwanaki ne na wahala, kwanaki ne dake da kalubala, kwanaki ne da mugunta ta yi yawa, tsoron Ubangiji ta yi kadan, kwanaki ne da kaunar juna ta yi sanyi. Amma ga mabiyan Ubangiji nasiha da nake da shi shine ta yaya za mu yi amfani da lokaci matuka. Za mu iya yin amfani da lokacin da Ubangiji ya bamu ta wurin yin zama da hikima, zama da tsoron Ubangiji. Mu yi zama da sanin cewa mu ne yau ba mu ne gobe ba. Mu bauta masa, mu yi tafiya tare da shi, akwai lada. Ubangiji ya yi mana albarka.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.